Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
An sa kafar rundo ɗaya da babban sufetin yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da sanata Isa Hamma Mai Sau, inda rundunar yan sanda ta ce ba ta ɗaukar sanata a matsayin ɗan majalisar dattawa, sai dai wanda ya gudu daga aikin yan sanda. Mai Sau a nasa ɓangare ya cicciki babban sufetin da zargin kalmashi kuɗin shiga naira biliyan 10 da wata da karɓar na goro kafin tura kwamishinan jiha mai romo. An gudanar da arfa inda aladun Najeriya 65,000 suka yi aikin haji. Sakataren hukumar Dr. Bello Tambol ya ce aikin ya fi kowanne nasara.
An yi tanadin motoci na sufuri masu kyau kamfanin Hafil sababbi. Ni na je na duba, na ga mota 600, wasu daga cikinsu model na bana ne, wasu kuma na baɗi ma model ɗinsu bai riga ya shigo ba, su ne aka ɗauki alhazanmu da su.
Mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce APC da PDP suka nemi ganawa da shugaba Buhari, kuma in ƙananan jam'iyyu da suka fara korafi na son haka, za a ba su dama.
Sauran jam'iyyu fiye da 50 da ake da su a ƙasa, duk da cewa wasu su ƙanana wani ba ma san inda suke ba,
an kafa cibiyoyin maganin cutar sankarar jini 6 a faɗin Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Amira Rab Atu Sufyan Ahmad daga Kaduna da Rabaran Simon Lado daga Kano. Ga Amira Rab Atu Ahmad.
Akan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nan umumin halitta ku maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ce dan mu san junanmu, dan ka yarrabe ya san inyamuri ya san Bahaushe da sauransu. Don haka muna kira ga 'yan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka, wata wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wata ne na neman gafara, wata ne na rahama, yana ƙara takawa da tsoron Allah, yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya. Ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya, wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa man yu'min billahi yahdi qalba, duk wanda ya yi imani da Allah to Allah sai ya shiryar da shi, ma'ana Allah sai ya shiryi zuciyarsa. Domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shi ne halakar ɗan adam, shi ne halakar aikin ɗan adam. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa shahid. Lallai a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi, kuma Allah ya je ta tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din. Kenan ɗan uwa musulmi, kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu, zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta. Da haka ɗan uwa musulmi, duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya, a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka, ya halicce ka, shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunani, shin ɗan uwana ya ci, shin ɗan uwana yana da sutura, shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya. Domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al-khair. Lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. Wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya, ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya. Kenan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shi ne wanda baya so a zauna lafiya, shi ne wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa. Sannan mu tsare harshenmu, harshe yana azumi, azumin harshe shi ne kada ya faɗi abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, lalle dan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba face a gaskiya wannan magana akwai raqib da atid a tare da ita. Kunnan dan adam tana yin azumi, ma'ana dan adam yakan yi azumi da kunnansa wajen kada ya saurari abubuwan da suke Allah tabaraka wa ta'ala ya aka. Yaka ne da dan adam zai kusanci Allah subhanahu wa ta'ala da ƴan uwa musulmi. Akwai buƙatar mu amfani da wannan wata domin mu samu tsira ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah muke roƙo shekaru da shekaru a cikin rayuwar mu.
Shi ma rabaran Samuel Ladu ya ce zaman lafiya ne ginshikin duk wani ci gaba.
To salamu alaikum ƴan uwana ƴan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga Darika Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu, musamman yankin mu na arewa. A cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. Cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya, ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. So don haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa. Abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada ba ta yiwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani kuma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, zaka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan titina. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. To waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. To don haka ina kira ga ƴan arewa, musamman shugabanninmu wanda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana, da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Wassalam. Assalamu Simon
To nan muka kammala shirinmu na wannan jiɓan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.